Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Laraba 20 ga watan Maris na shekarar 2024. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wasu mazauna kan iyakokin Najeriya da Nijar na kokawa kan yadda Nijar take buɗe iyakokinta da Najeriya. Sannan za ku ji cewa kungiyar malaman jami'o'i reshen jihar Lagos sun tsunduma yajin aikin gargaɗi na kwanaki 7. Bayan nan kuma muna tafa da shirin na kasa ba kasawa ba da Sulemomin Barma zai gabatar. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya daga bakin Mahmud Lalo.
Jama'a assalamu alaikum. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya isa Saudiya a yau Laraba, kasar da ya fara yada zango a sabon yunkurin da Amurka ke yi don ganin an cimma matsayin dakatar da buɗe wuta a rikicin Isra'ila da Hamas a yankin Gaza. Blinken ya kuma ce zai kai ziyara Isra'ila a ranar Juma'a, inda zai gana da jami'an kasar. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta faɗa cikin wata sanarwa da ta fitar cewa a ziyarar da zai kai Isra'ila, Blinken zai tattauna da hukumomin kasar kan yadda za a ga bayan kungiyar Hamas ba tare da yakin ya shafi fararen hula ba da ke yankin na Gaza ciki har da Rafa. Sannan a tabbatar hakan ba zai kawo cikas ga ayyukan ba da agaji da ake yi ba tare da tabbatar da tsaron Isra'ila. Kazalika Blinken zai tsaya a Masar a wannan ziyara da yake yi a yankin na Gabas ta Tsakiya don shawo kan rikicin wanda ya shiga wata na shida da barkewa. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce Blinken zai yi wa jami'an Isra'ila bayani kan abin da ya tattauna da shugabannin Larabawa. Baya ga 'yan Isra'ila 1,200 da suka mutu a harin ranar 7 ga watan Oktoba da Hamas ta kai, Falastinawa kusan 32,000 ne suka rasa rayukansu a hararen martani da Isra'ilan ta kai a yankin Gaza. A gefe guda kuma Burtaniya ta sanar da aika kayan abinci a yau Laraba zuwa yankin na Gaza, yayin da Amurka ke ci gaba da ƙara ƙaimi wajen ganin an samar da ƙarin hanyoyin kai tallafi. Ma'aikatar harkokin wajen Burtaniya ta ce ta tura abinci da yawansa ya kai 10,000 zuwa cikin yankin na Gaza. Tana mai cewa hukumar samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya ce take raba abincin tare da taimakon ƙasar Jordan. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ministan tsaron Pakistan Khawaja Asif ya ce ƙasarsa ba ta da niyyar gubza faɗan makamai da makociyarta Afghanistan, bayan da Islamabad ta kai wasu hare-haren sama kan iyakokin ƙasashen biyu a wannan mako a wasu yankunan da ta yi zargin maɓoyar 'yan ta'adda ce. Ministan ya bayyana hakan ne a wata hira ta musamman da ya yi da muryar Amurka. Sai dai ya ce matakin da za su ɗauka shi ne na datse hanyoyin da Afghanistan take amfani da su ta ƙasarta wajen yin harkokin kasuwanci da India. Ya ƙara da cewa Pakistan tana da 'yancin da za ta dakatar da huldodin Kabul idan har ta ƙi daƙile ayyukan 'yan ta'adda waɗanda ta ce suke adawa da Pakistan, suke kuma samun mafaka a Afghanistan. A ranar Litinin, Pakistan ta tabbatar da kai hare-haren cikin yankin da ke kan iyakar Afghanistan, inda ta kai kaici ƙungiyar 'yan ta'adda da aka haramta ta Tahrik-ul-Taliban da sauran rassanta. Sai dai gwamnatin Taliban ta musanta baiwa 'yan ta'addan da ke adawa da Pakistan mafaka.
The airstrikes are the first since 2022 when Pakistan.
Wakilin kamfanin dallancin labarai na AP ya ce waɗannan hare-haren sama su ne na farko tun bayan wanda ta kai a shekarar 2022, a lokacin da Pakistan ta kai hare-haren sama kan maɓoyar mayakan a Afghanistan. Wata kotu a Spaniya a yau Laraba ta yanke hukuncin cewa ɗan wasan ƙwallon ƙafa Dani Alves zai iya barin gidan yari idan har ya biya $1.1 million a matsayin beli, ya kuma mika fasfo ɗinsa yayin da yake jiran ɗaukaka ƙarar da ya yi bayan da kotu ta same shi da laifin yi wa wata mata fyaɗe a Barcelona. Lamarin ya faru ne a wani gidan rawa a shekarar 2022, abin da ya sa kotun ta yanke masa hukuncin zaman gidan kaso na tsawon shekaru 4 da watanni 6. Shi dai Alves, mai shekaru 40, ya musanta aikata ba daidai ba a shari'ar wacce aka kwashe kwanaki 3 ana yi. tun a watan Janairun shekarar 2023 ake tsare da Alves dan asalin kasar Brazil kuma kafin ya shaki iskar yanci sai ya biya dala miliyan 1.1 a matsayin beli sannan ya mika passport dinsa na Brazil da na Spaniya saboda kada ya gudu ita dai Brazil ba ta mika ɗan kasar ta ga wata ƙasa da ta same su da aikata wani laifi
Labaran duniya aka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu bude taskar rahotanninmu. Fatan mutanen Najeriya da jamhuriyar Nijar ta samun sauki bayan samun nasarar bude iyakokin kasashen biyu na fuskantar cikas. Saboda kawo yanzu ba a samu wani sauyi na a zo a gani duk da yake Najeriya ta bude iyakokinta tun makon da ya wuce. Wasu mazauna yankunan iyakokin kasashen biyu sun ta'allaka matsalar kan rashin bude iyakoki daga bangaren jamhuriyar Nijar tare da nuna fatar za su bude don amfanin kasashen biyu daga Sokoto Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoto.
Cinikayya da sauran hulɗaya tsakanin al'ummomin Najeriya da jamhuriyar Nijar sun shiga wani mummunan yanayi tun lokacin da aka rufe iyakokin kasashen biyu inda jama'a ke fatar samun sauki da zarar an bude iyakokin. Bayan da kungiyar tattalin arzikin kasashen Afirka ta yamma ta ECOWAS ta cire takunkumi da ta saka wa jamhuriyar Nijar, gwamnatin Najeriya a makon jiya ta bayar da umarni na a bude iyakokinta da jamhuriyar Nijar. Sai dai kawo yanzu abinda jama'a suka yi fata, musamman mazauna iyakokin kasashen biyu bai samu ba, kamar yadda wasu mazauna iyakar kasashen ta garin Kamba da ke jihar Kebbi a arewa maso yammacin Najeriya ke cewa.
Nana Ali Diki Kamba Shio Sango Kamba a matsayina na wanda nake bakin boda kuma dan Najeriya wanda yake bakin boda a garin Kamba da local government mun ji dadin bude bodar da an kai amma dai kuma abin dai ya zo da saura domin su jamhuriyar Nijar ba su bude ta su boda ba to ba mu san dalili ba saboda a can bakin boda din in ka wuce custom barga na nan Kamba zaka isko can bakin gada sun ja wasu manya itatuwan kwanakin baya da wancan abin ya faru sun tare
sunana Musa Rabi'u daga garin Kamba insha Allah to zai zama tarnaki kasancewa mafi akasari manyan motoci da suke fitowa daga cikin Benin kaga sai sun hayo ta gada ne za su tsalluko su shigo Nijar su wuto su zo Najeriya kaga wannan wutowar nasu idan ba su samu suka wuto ba har yanzu duk abin da za a iya samu cikin karanci za a same shi ba za a same shi da yawa ba don da kananan hanyoyi ake amfani da su na daci waɗanda su ma'aikatan ya Allah dai ko dai ya zama sun gani sun kauda kai ko kuma dai a'a ba su sani ba wanda yake in sun sani doka tana iya kamawa akai to amma idan za a samu fahimtar juna ne na su ma Nijar din kamar da Najeriya ta bude da su ma sun bude insha Allah abin za a samu sauyi da izinin Allah
A bangare daya kuma mazauna iyakar Najeriya da jamhuriyar Nijar a garin Ilela ta jihar Sokoto sun ce sun so maganin sauyi duk da yake mahukunta Nijar ba su bude iyakar kasar su da Najeriya ba kamar yadda mazaunan garin Ilela Abubakar Muhammad ke cewa
wanda ajiya kasuwar Ilela ta ci kuma gurgudo an samu ci gaba sosai heye da yadda aka tunani yan kasuwa sun shigo kuma an yi ciniki sosai ababuwa sun gudana yadda ya kamata amma dai magana ta gaskiya wannan rufe bodar Nijar da ta yi bai yi wani tasiri ba ko bai hana abubuwan su gudana ba amma yan Nijar sun kwararo sosai da yawa sun zaka Ilela kuma abubuwan sun yi dadi
masanan tattalin arziki sun bayyana cewa akwai illoli da yawa tattare da rashin bude iyakokin daga bangaren Nijar kamar yadda Dr. Kabiru Alhaji Jabo ke cewa
wannan zai iya kawo karancin kayan masarufi da ita irin kasar ta Nijar idan har ba ta bude boda ba sannan kuma zai kawo ma kasar ta su ragiya ta kuɗin shiga wanda za su iya amfana da su ta hanyar musanya tsakanin su da kasar Najeriya haka kuma a gehen ita Najeriya shi kai ne wannan rufe abin ga su ma ba zai basu a baya ba domin ita ta kanta Najeriya ta kan samu kuɗin shiga waɗanda abubuwan da suke shiga ko saboda shiga da fitar da aiki a Nijar
mazauna iyakokin dai duk da yake ba san dalilin kin bude iyakar ba daga bangaren jamhuriyar Nijar sun bayyana fatar bude iyakokin gaba ɗaya domin harkokin kasuwanci su gudana yadda ya kamata halin yanzu dai dukkanin mutanen kasashen biyu na ci gaba da fuskantar matsalolin da rufe iyakokin suka haifar ga rayukansu Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya
A gaida Muhammad Nasir da wannan rahoton har yanzu dai muna Najeriya inda kungiyar ma'aikatan jami'o'i reshen jami'ar Lagos ta shiga yajin aikin gargadi na kwanaki 7 domin tilastawa gwamnati biyan su albashinsu na watanni 4 a baya ƴan kungiyar dai sun rufe kofar shiga jami'ar ta Lagos da kuma wasu muhimman wurare a cikin jami'ar wakilinmu na Lagos Babangida Jibrin ya aika mana da wannan rahoto
Harkokin koyarwa da kuma hada-hada ya tsaya cek yau a Jami'ar Lagos sakamakon yajin aikin kwanaki bakwai na gargadi da kungiyar ma'aikata na jami'o'i ta fara a Najeriya. A yau ne dai kungiyar ma'aikatan jami'o'i reshen Jami'ar Lagos da ake kira UNILAC suka shiga yajin aiki tare da gargame kofan shiga jami'ar, inda kuma suka hana harkoki na koyarwa da sauran hada-hada na jama'a a jami'ar. Daga kofar shiga jami'an zaka iya ganin ma'aikata dauke da kwalaye, dauke da rubutu mai kaman haka: wani tantarayya a biya mu kudadenmu na watanni hudu, mun yi Allah wadare da shiga tsakani na bajami'a mila, don haka muna kira gare shi ya sauka. Kamrada Biodun Olayinka shi ne shugaban kungiyar nasu na ma'aikatan jami'o'i reshen jami'ar Lagos.
We are on 7 days on strike demanding for four months we take salary from the federal government of Nigeria. We have exhausted the avenue. The federal government refused to listen to our hearing. The federal government refused to listen to our request. So, and we think that this is the only language you understand.
Ya ce muna nan ne domin gudanar da yajin aiki na kwanaki bakwai domin matsawa gwamnati ta biya mu albashinmu na baya na watanni hudu. Mun bi dukkanin hanyoyin da suka kamata, amma gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi kunnen ƙoshi gu da buƙatun namu, don haka dole mu shiga yajin aiki domin wannan shine sakon da gwamnati kawai take ganewa.
And is the last weapon that any trade union group has.
Koya su ma ɗaliban wannan yajin aikin ya shafe su, ga dai abin da wani ke cewa.
My name is Adekunle Yolashibu me ability president of the University of Lagos. The strike is affecting a few ways right now, but due to the fact that we are doing examinations, we are not really feeling it.
Ita sunana Adekunle Abdulatif, dalibi a Jami'ar Lagos. Wannan yajin aikin zamu iya cewa ya shafe mu, domin yanzu haka dai muna gudanar da jarabawa ne, sai dai kuma akwai gurare da suke rufe kamar ɗakin karatu da ban ɗaki, kai har ma dai da jami'an tsaro da ke sa ido a jarabawan da muke, duk suna yajin aiki, don haka al'amura sai a hankali. Bayan yajin aikin kusan shekara guda a zamanin gwamnatin tsohon shugaba Muhammadu Buhari, da ya kai ga an tsaida albashin malaman jami'o'i da sauran ma'aikata, daga baya shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya umarci a biya malaman da sauran ma'aikata albashinsu. To sai dai a yanda aka fara biyan malaman jami'o'i nasu albashin na baya, har yanzu malamai ko ma'aikata na jami'o'in ba su fara ganin koda sisi ba, abinda kuma ya sanya su shiga wannan yajin aiki na gargadi na kwanaki bakwai. Babangida Jibrin, Murya Amurka daga Lagos.
A gaida Babangida Jibrin, kafin mu je ga shirinmu na gaba, kuɗin shakata da wannan fefe da ke bisa na'ura.
Lale mahaba da wata mai falala. Faroma ya yamuwa
Madalla, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar. Kuma za a iya samun mu a tasharmu ta BOA Africa akan mita 102.5. Haka kuma ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumdumansu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Nakasa,
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 ba kasawa ba. Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin nakasa ba kasawa ba, wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. Sunana Sulai Mumuni Barma. Yau muke bankwana da shugabannin kungiyoyin nakasassu na kasar Ghana, Abdulrazak Yusuf da Malam Halidu, waɗanda suka kasance da mu a tsawon makonni biyu, suna bayani game da gudunmuwar mutanen da ke da tawaya da kuma irin kalubalen da ke gaban wannan rukuni na al'umma. A kashi na ƙarshe na tattaunawarsu da wakilin sashen Hausa a Accra, Idris Abdullah Bako, bakin shirin sun yi tunatarwa kan nauyin da ke wuyan uwaye, hukumomi da al'umma wajen kare nakasassu daga halin kaskancin da mafi yawancinsu ke tsintar kansu ciki sakamakon rashin tudun dafawa, yayin da bayanai yake nuna har yanzu wasu ɗaiɗaiku a cikin jama'a na ci gaba da nuna ƙyama ga masu bukata ta musamman. Wannan yasa irin waɗannan ƙungiyoyi suka bullo da dabarar kafa gidauniyar kula da harkokin nakasassu.
Gaskiya iyaye mu suna da role to play lot because suka kawo mu cikin duniyar nan, tusu muka zo, inda ba su yi ya turi kamu kawai ne su turi kamu ba, no matter what muduka mu bai guda ni aka ganganga mu guda guda sai na kafe ni second born yan wani yayin da nake gabana wani ke bayan na duka ko wani tafiya ni kade ni, amma sometimes inda zai ka dure ina yin gashi kamar suna suna sani su fi ni don na gan kamar suna suna su tafiya ka kafan suna kaza kaza ana son batunsu a fini, amma yayi zo haka ba. Amma iyaye nan ne ko kafi yaro yaye ke blind ne physically challenged albino ne, the same way aka duba sauran ka ba shi irin aka nan nan su shi mai je gaba to gobe inde ba kan nan ko da gobe inde nuna je shi asa kaman ba na je wani wuri ne wani yayi na yayi wanga ngasa ne na tabbannan gari na bani wanga ba shede na call wani ba shede na je na yi bara ba ke city ba sa wannan nan nan ina ga kamar parents ne ne su muzo su tashi su mu duba the way forward
to gwamnati fa wani shawara za ku ba ma gwamnati
ni de government ina da responsibility na ya kamata gina school ya kamata yi wurin wurin da daga take koya wannan facility duka na nan, amma gari kuma ya kamata yi kokari na kudin na zuwa kai da kai don yau in ka je wurin da dan wayen mu suke je suke koyo craft aikin hannu na dukari a Accra a da barkan nan ba bi ma shawa baka jin dadi and the former president won kuma creating shin nan haka yake
Allah
ga government nan nan da zaka ya fara duk don gaskiya tare da ni ma zan kara kai ne shine government nan ne shi mai nashi na sani schools din nan ko kuma a be sure dai kaman da na tuna inda diyan ka baje school ma ba ko wani ma ya zo ma diyan ka bulala da mutane baje school ba
haka,
amma yanzu ba wannan
kwana tsoron ta baya
ko wani tsoron ta baya wani kai problems nan da the government still implement zuwa school for the disabled duka ne ke Ghana a cikin duba accessibility to the schools do gaskiya an ka duba akwai wani mu kuna da rufe kasa ne sai akwai wani mu accessibility to the classrooms mai don gaskiya da na tuna GSS da naje story building ne ba wani ya sai traffic da naje ana kare 3 years
almajirai ba su taimaka ma sauran
jama'a ba wani taimaka kan gangan ga yes da wani tunan ne da rana ne nake zuwa bukai na suka gani sha kan duk suna nuna rika sai murka mahabisa mahabisa kaman as friends sai murka mahabisa ya kare through an all 3 years na kare yes nun da naje sana na yi ne kaman classroom na samu na duka kasani shi kawai da ni wurin attachment na naje na kuma shi ma bisa ni, amma we are eager to push wani da kan na ba kai na one policy kaman ba na yi zan zugan kaman ba gaskiya yaro ne bai da kafan nan ne yaro ne ke da kaza ne yayi without bigar ma kaman don bai da kafa za bai yayi
jama'an gari kuma fa wani taimako kuke nema daga gare su a game da ku
ni ina da imani na sani kuma ba in ka gina da kasa ka gina duniya duka don ba shi kai da rayuwa ba rayuwa shi duka shi da mutane ya san ya samu kudi shi da mutane da wakiti isa ya kamata society su tuni mu muna da yasuni kugiyoyi musulmai dai nawa suke duba mu wai maraya wahanini maraya ifi na kasa don mu fi marayo iyayen ka nan ma ke ma maraya ne don su da kansu bai musu da adi kuma suna da diya kamar ka isbani ba su nuna ma kauna yayyanin ka kan ka danji ba nuna ma wannan kan isa ke ka fi maraya waran su mun da muka samu wannan support alhamdulillah muna aiki ya muna aiki muna tunyan kan muna tunyan gari albarkan da ke fiki
shawara ga jama'a
na jama'a ina wani da kashi biyu ne gudan nan ni gaskiya mutane mu discrimination ne ya yawa
nuna muku kyama
haka ne inde tana tafiya ma wani mai zuciya man ka duba ne zai duba kan nan ma kira kana kauya na fito man ya ban zaman gida ba inda aka fita ku je window re haure ko re wani ba kan ganganga shi kai nan ne nana pushing kan ne duba kan shi mutane so wannan ne fim mu duba domin mu mu mutane ne kamar su ne abu da yazo sakan wannan ne kuma ne inda muka zo kuma muna neman aure fada guda kuma kenan su duba yanda aka fi su na aka nan mu ma ka fi mu
don na tuna matan ko iyaye
iyayen duka na cikin da matan don na tuna akwai guda ni da kaina yaryan nan manta ta fadi kamar wani bayan duba ta she yayanta kuma wai cikin mutane da yawa ne ni je gani irin magaganu akan ga inda ke da kanka
amma ita ta je tana so
ita da kanta nan ba ta so ne take sai ba don me family is has is only to follow the family so decision the family takes is final with her no ni a use maka wannan wai kamar mutane da yawa na gana ke aka ja ka gani kamar zage kan degrading ka to zero negative zero ma bayan kamar ira kanan ne ke maka doki kan zata ma why not neman jin wani abu so sai kuma ba ni na cikin duniya ina faro
magana ku na karshe
to ni dai magana na ni mun ga mun fadi kan mu duka muna cikin kuge ya isa mu wanda muka kai na mu ma muna so mu saki ma dan waye mu da ba su samu irin advantage ki rayuwa kamar su ke su samu aikin gari suna yi kamar inda muke yi nan isa yanzu haka ga ni da shi muna da kuge da muka kafa da muke so mutane dan waye mu cikin community mu zungu iyayen da ke da yara kaman disable target mutane biyu ga su muke su mu duba isa muna cikin suna kungiyar mu Winya Charity Foundation Winya Chamber Wedding
Allah ma'ana Winya
Allah ke ma'anin kungiyar mu kan Allah ke namu mu duba society mu
wanda suke zaune a cikin zango
na zango muke su target
me yasa kuka tsaya zango akwai wani dalili
dalili nan ne gaskiya muna da mutane daban-daban daban different religions duka cikin mutane mu amma gaskiya in ka tana duba ne kai cikin azumi yanda musulmai mu mun yan wanda bamu da lafiya muke gajiya dai ba dai bara ba ba dai kaje ba ka zama baki masallaci kai maka samu koko kadan ka sha ba to shikenan sa turu wannan nan nan bamu ga ganka mun dai mu ya mutane musulmai ne ke tsakanin mu aso razumi aso kowe samu wani abu da shi ko gida ma ka zama ma kaga samu kai budin baki da shi without living going out wannan ne duka na cikin muka fara
shi da wannan ga da muka hada zai kula ta bangaren ilimi kuma
domin ada objective kamar da ya fara ta sha ni azumi wannan season muna sha ni shekara shekara ilimi na school na koyo aikin hannu don zama da ni social worker ne na san inda ake training mutum inda dai doki hannun shi ya aiki ya ci amfani isa wurin muna duba area wannan sannan kuma wurin nasu ta yi school mun sani kama akwai government facilities wurin mai shi kamata ita isa mun muka identify don waye mu mun pushe shi wurin nan iyaye ya kamata muka gan kamar kana da iko ka push je gaba ka push mu pushin ka don law na ati education is a right
haka
isa mu Winya Charity Foundation ba mu san gaskiya da bare ni muka zo mu rena iyaye mu ba amma muna so mu encourage su su aza kadara ko jarabta ko responsibility
to masu sauraro nan zamu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe zamu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so Yanzu a madadin Abdulrazak Yusuf na kungiyar makafi da Malam Halidu na kungiyar guragu dukkansu da ke kasar Ghana. Da wakilin muryar Amurka Idris Abdullah Bako, ni Sulei Mumuni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku sai an jima.
Madalla gaida Sulei Mumuni Barma. Yanzu kuma sai karatun Alkur'ani daga bakin yara albarkacin watan Ramadan.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Muhammad Danjuma, dalibi daga makarantar Ashabul Kafi wa Waki wanda ke cikin Sar Kamaru a birnin Yaounde a Angon Prikitere. Zan karanta muku Alkur'ani mai girma daidai gogodo insha Allah subhanahu wa ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم Sadaqallahul Azim.
Madalla. Yanzu kuma ga labaran duniya a takaice.
Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya isa Saudiya a yau Laraba, kasar da ya fara yada zango a sabon yankurin da Amurka ke yi don ganin an cimma matsayin dakatar da buɗe wuta a rikicin Isra'ila da Hamas a yankin Gaza. Blinken ya kuma ce zai kai ziyara Isra'ila a ranar Juma'a, inda zai gana da jami'an ƙasar. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta faɗa cikin wata sanarwa da ta fitar cewa a ziyarar da zai kai Isra'ila, Blinken zai tattauna da hukumomin ƙasar kan yadda za a ga bayan ƙungiyar Hamas ba tare da yakin ya shafi fararen hula ba da ke yankin na Gaza ciki har da Rafa. Sannan a tabbatar hakan ba zai kawo cikas ga ayyukan ba da agaji da ake yi ba tare da tabbatar da tsaron Isra'ila. A gefe guda kuma Burtaniya ta sanar da aika kayan abinci a yau Laraba zuwa yankin na Gaza, yayin da Amurka ke ci gaba da ƙara ƙaimi wajen ganin an samar da ƙarin hanyoyin kai tallafi. Ma'aikatar harkokin wajen Burtaniya ta ce ta tura abinci da yawansa ya kai tan 2,000 zuwa cikin yankin na Gaza. Tana mai cewa hukumar samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya ce take raba abincin tare da taimakon ƙasar Jordan. Ministan tsaron Pakistan Khawaja Asif ya ce ƙasarsa ba ta da niyyar gubza faɗan makamai da makociyarta Afghanistan, bayan da Islamabad ta kai wasu hare-haren sama kan iyakokin ƙasashen biyu a wannan mako a wasu yankunan da ta yi zargin maɓoyar 'yan ta'adda ce. Ministan ya bayyana hakan ne a wata hira ta musamman da ya yi da muryar Amurka. Sai dai ya ce matakin da za su ɗauka shi ne na datse hanyoyin da Afghanistan take amfani da su ta ƙasarta wajen yin harkokin kasuwanci da Indiya. Wata kotu a Spaniya a yau Laraba ta yanke hukuncin cewa ɗan wasan ƙwallon ƙafa Dani Alves zai iya barin gidan yari idan har ya biya dala miliyan 1.1 a matsayin beli, ya kuma miƙa fasfo ɗinsa yayin da yake jiran ɗaukaka ƙarar da ya yi bayan da kotu ta same shi da laifin yi wa wata mata fyaɗe a Barcelona. Lamarin ya faru ne a wani gidan rawa a shekarar 2022, abin da ya sa kotun ta yanke masa hukuncin zaman gidan kaso na tsawon shekaru 4 da watanni 6.
To masu sauraro, anan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma goben Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya karanto labarai da Julie Discretion da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku kwana lafiya.